نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا شاشدة قوتا المحرم شكرا دبو ليدة داري هؤلاء أربعين دشدة هجرة من زنسيراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 22 ga watan 7 shekara ta 2024 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Adh-Dhahabi alaihi rahmatullah idan ba amanta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a adidi gabar da malinki mana bayani game da kabira ta 25 muna cikin al-kabiratul khamisatu wal 20 kabira ta 25 ita ce al-yaminul ghamus rantsuwar ƙarya wanda malam ya kawo mana ayoyi da hadisai da suke nuna matsalar da ke cikin irin wannan nau'i na rantsuwa mun tsaya daidai inda malam yace faslun nan zamu tashi insha Allah ta'ala malam yace faslun wani fasali wa min zalika daga cikin nau'in rantsoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ko kuma nau'i na rantsoyi da suke na haramun malam yace al-halifu bi ghairi Allahi azza wa jal shine rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa kamar yadda wancan sati da ya gabata mun kasa rantsuwa guda uku muka ce akwai yaminul ghamus akwai yaminul laghwi akwai yaminul mun'aqada wanda kowace ɗaya daga cikin mun yi bayanin su yaminul mun'aqada muka ce ita ce ake mata kafara yaminul laghwi ita ce rantsuwar da ake so mutun ya batte daina ta dan ba ta da amfani yaminul ghamus ita ce wacce muke bayani akan ta a cikin wannan babu ita ce rantsuwar ƙarya mutun zai rantsuwa da Allah amma kuma akan abin da yake na ƙarya wanda ba daidai ba to daga cikin nau'in rantsoyin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wacce ita ba ta ɗaya daga cikin waɗancan nau'o'i guda uku shine malam ya kawo mana su anan yace الحلف بغير الله عز وجل متين يرنتسي da wani Allah subhanahu wa ta'ala kun ga su duk wadancan rantsoyin da muke bayani akan su guda uku dukkanin su zaku ga rantsuwa ake yi da Allah madaukakin sarki ko dukkanin su gaba daya to amma wannan nau'i na rantsuwa da malam yasa za ta shiga cikin babin da yake bayani dan yana bayani akan al-kaba'ir abubuwan da suke shiga karkashin manyan zinubai to ita wannan rantsuwa da malam ya kawo mana a cikin wannan fasali ita ma rantsuwa ce kuma tana shiga cikin manyan zinubai tana kuma cikin tana ɗaya daga cikin rantsoyi da Allah madaukakin sarki ya haramta ta shine mutun ya rantsuwa da wani Allah gaba daya ya bar Allah ma gaba daya tsallake ya tafi halittun Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su mala yace kan nabi kamar rantsuwa da annabi mutun ya rantsa da annabi kamar yadda wasu daga cikin mutane suke har yanzu akwai waɗanda suke irin waɗannan gangance yanzu mutun yace ya rantsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu wannan haramun ne wannan ba daidai bane wal ka'bati da masu rantsuwa da ka'aba wal mala'ikati ko mutun ya rantsa da mala'iku was sama'i ko mutun ya rantsa da sama wal ma'i ko mutun ya rantsa da ruwa wal hayati ko mutun ya rantsa da rayuwa wal amanati ko mutun ya rantsa da amana sai malam ya ce wa hiya min ashaddi ma huna rantsuwa da amana na ɗaya daga cikin mafi tsananin abin da ke nan wajen ma'ana na ɗaya daga cikin mafi tsananin abin da aka haramta na rantsuwa da wani Allah saboda rantsuwa da amana na cikin abin da narko ya zo masa kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba kadan a cikin hadisin da malam zai kawo mana Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi bayani game da mutun yayi rantsuwa da amana yace ya rantse da amana to wanda sai da narko ya zo akai shi sa da malam ya zo kan amana sai ce to ita rantsuwa da amana na ɗaya daga cikin mafi tsananin abin da aka hana daga cikin nau'in rantsuwa da wani Allah war ruhi hakanan ko mutun ya rantse da ruhi rai kenan mutun ya rantse da ran wani wanda yake ganin girman sa yake gani na musamman ne war ra'si ko mutun ya rantse da kai kan wani wa hayati sultan ko mutun ya rantse da rayuwar wani mai mulki ko wani sarki ko wani mai mukami wa ni'mati sultan ko ni'imar mai mulki duk waɗannan abubuwan da malam ke zayyano mana ƴan uwa na ɗaya daga cikin yanayin rantsoyin da mutanen jahiliya suke amfani da shi mutanen jahiliya duk waɗannan abubuwan da malam ya ambata su kan yi amfani da shi wanda yake rantsuwa da babansa wanda yayi da rayuwar babansa wanda yayi da mala'iku wanda yayi da sama wanda yayi da ruwa duk suka yi wa turbati fulanin ko mutun ya rantse da kasar kabarin wani kasar kabarin wani mutum mai daraja annabawa ko wasu salihan bayi nagartattu sai mutum ya ce ya rantse da kabarin wani ko kasar kabarin wani wanda shi ma na ɗaya daga cikin abin da wasu daga cikinmu suke yi yanzu rantsuwa da kabari malai ce an ibn umar radiyallahu anhuma qala an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kima da kama na hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yace daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum lalle Allah subhanahu wataala ya hana ku da ku yi rantsuwa da iyayenku faman halafa falyahlib billah aw liyasmut wanda duk rantsuwa ta kama shi zai yi rantsuwa to lalle ne ya rantse da Allah subhanahu wataala ko ya ja bakin sa ya shiru babu zabi na uku shine ko dai mutun ya rantsuwa da Allah in ta kama shi dole sai yayi ko kuma ya ja bakin sa ya shiru saboda ba a rantsuwa da wanda ba Allah subhanahu wataala ba malai yace wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin fi sahih ya zo a cikin wata riwaya a cikin sahih al-Bukhari annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace faman kana halifan wanda duk ya kasance zai yi rantsuwa fala yahlif illa billahi kada ya rantse sai da Allah aw liyaskut ko kuma ya ja bakin sa ya shiru wannan hadisi ɗan uwa shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi waɗannan hadisai guda biyu duk suna nuna mana haramcin mutum ya rantse da wani Allah subhanahu wataala kowane ne wannan mutum kuma ya matsayinsa kuma ya darajarsa Allah subhanahu wataala ya haramta haka wa an Abdurrahman ibn Samurah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo shi daga Abdurrahman ibn Samurah Allah ya kara masa yarda yace annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace kada ku rantse ko kada ku ranka rantsuwa bi tawaghi da gumaka wala bi abaikum hakanan kada ku ranka rantsuwa da iyayenku rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa malai yace at-tawaghi abinda ake nufi da at-tawaghi a cikin wannan kalma da ta zo a cikin wannan hadisi shine jam'u taghiya jam'i ne na taghiyatun in ka ce taghiyatun guda ɗaya kenan tawaghi da yawa kenan wa hiya al-asnam malai yace su ne gumaka wa minhu al-hadith daga irin wannan kalman ne ma aka samu a cikin wani hadisi da ya zo annabi ya ce tsira da aminci su kara tabbata a gare shi habihi taghiyatu dawsin wannan ita ce gunkin ko gumkanyar mutanen kabilar Daus. Daus din wata kabila ce daga cikin kabilun Larabawa da suke zaune a kasar Yemen. Sannan ya ce kuma shahararriyar kabila ce daga cikin kabilun Larabawa. Wannan hadisi hadisi ne da yake Imam Al-Bukhari ya fitar da shi. Abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin shine yace la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tashi ba hatta tattariba aliyatu nisa'i dawsin haula bil khalsati. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta al-qiyama ba za ta tashi ba har sai matayen kabilar Daus sun je sun girgiza kwankwasan su a wajen gunkin Dhul Khalasa. Shi Dhul Khalasa in sunan gunkin su ne da yake a wancan waje ko kuma a wancan gari na Yemen a lokacin. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hiya taghiyatu Daus. Shi wannan Dhul Khalasa din gunki ne da mutanen Daus suke girmama shi suke bautata masa. Wannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ishara yake mana akan cewa lallai idan duniya ta kusa tashi ƙarshe za a samu da yawa daga cikin wanda suke da awon musulunci su ridda su koma addininsu na gargajiyanci na canda. Wannan shine abin da hadisi yake mana ishara zuwa gare shi. Malai yace ai sanamuhum wa ma'buduhum, abinda ake nufi da taghiyatu Daus shine sanamuhum gunkin su da suke bautatawa wa ma'buduhum kuma shine abin bautar su. Wa an buraidata radiyallahu anhu qala, an karbo hadisi daga Buraida Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa bil amanati, wanda duk yayi rantsuwa da amana yace ya rantse da amana da take tsakaninsa da wani ko yayi rantsuwa da amanar ita kadai ba tare da jingina ta da wani ba. Annabi yace to falaysa minna, wannan babu mu bashi ba mu baya daga gare mu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi shine nake mana ishara a gare shi zuwa dazu. Shi yasa mallan da yazo kan amana yace wahiya min ashaddu ma huna, min ashaddi ma huna, na ɗaya daga cikin mafi tsananin abin da ke nan wajen. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da waninsa daga cikin malamai. Hadisi ne ingantacce, mallan Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'. Wa anhu, haka nan dai an karbo hadisi daga sahabi Abu Buraida Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man halafa, wanda duk yayi rantsuwa a cikin rantsuwar ta sa fa qala, sai yace inni bari'un min al-islam, yace shi ya barranta daga musulunci. Misali yace in abu kaza ba haka bane to ya barranta daga musulunci. Me yake nufi da ya barranta daga musulunci? Ya fita daga addinin musulunci. Ai ana yi ko da yawa suka zuwa yace in ba haka bane kafiri yake. Wannan ba ana yi ba, me bambancin su da wannan? Ba bambanci, duk ɗaya ne. To bari ku ji abinda manzon Allah yace tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Fa in kana kadiban, idan rantsuwar da ya faɗi wannan kalma a kanta yace shi kafiri ne ko ya baranta daga addinin musulunci, ƙarya yake yi ba daidai bane, ya faɗi abin fa huwa kama qala, annabi yace to ya zama kamar yadda ya faɗa din. Ba ya fita daga addinin musulunci ba, ba ya baranta daga musulunci ba, annabi yace to fa huwa kama qala, ya fita din kuma. In ma bai fita ba, an fitar da shi. Ba ya ce shi kafiri bane in ba haka bane, to shi kenan fa huwa kama qala, ya zama mai kenan. Allah ya kiyaye. Fa in kana kadiban wa in kana sadiqan, in ko rantsuwar da yayi a kanta yace shi ya barranta daga musulunci, sai ya kasance ya rantsuwa ne akan abin da ke na gaskiya, yana da gaskiya a kai, to shi ma dai an gudu ba tsira ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace falayyar ji'a ila al-islam saliman, duk da haka fa ba zai dawo cikin addinin musulunci kubutacce ba. Addinin musulunci sai ya dan samu tawaya, sai ya samu na kasa, sai an yakushe shi. Ina fata an gane. Ba zai dawo yadda yake addinin sa cikakke ba, a'a musulunci nasa ba, sai an dan yakushe shi, sai an dan taba shi, ma'ana sai dai daga baya je ya ci istighfari ya ci aikin alkhairi ya ci kaza idan Allah madaukakin sarki ya so shi da alkhairi sai a cike masa gurbin da yana kasa amma in dai mutum ya irin wannan muguwar rantsuwar ko gaskiya yake ko ƙarya yake akan ta sai wani abu na imaninsa ko wani abu na addininsa ya tabu in abu kaza ba haka bane kafiri yake in abu kaza ba haka yake bane ya zama ba yahudi in abu kaza ba haka bane ya zama ba nasari annabi yace in dai ƙarya yake a cikin abin to ya zama ba nasari ya zama ba yahudi aga mai zafi haka asali ma ɗan uwa irin wannan rantsuwar addinin musulunci baya santa idan ta kama za ka yi rantsuwa dole ne sai ka yi rantsuwa to ka yi amfani da wallahi ko billahi ko tallahi shikenan kawai wallahi abu kaza billahi abu kaza tallahi abu kaza shikenan ko mutum ya ce wa rabbil ka'aba irin rantsuwar da manzon Allah ya kan yi ta sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da ubangijin ka'aba duk dai ɗaya ne aiko da abu ɗaya ne amma mutum ya ce idan ba haka ba Allah ya tsine mai albarka wannan kuskure ne idan ba haka ba kafir yake idan ba haka ba ya mutu anan duk ba daidai bane asali wannan duk abubuwa ne na maguzanci kun ji da annabi yana hana su tun a lokacin jahiliya a lokacin maguzanci ake yi da addinin musulunci ya zo sai addinin musulunci ya hana yace wannan ba daidai bane aka hana su to amma kun ga mu addinin musuluncin ya zo da shekara 1000 da wani abu amma yanzu ba a daina ba maguzancin da still dai ana yi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya wannan hadisi ɗan uwa Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i da Ibn Majah Mala Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi ne ingantacce wa an ibn Umar radiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqul Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda ya ji wani mutum yana cewa wal ka'bati yana rantsuwa da Ka'aba wal ka'bati yana rantsuwa da Ka'aba ka'idar rantsuwa idan za a yi ta zaka ga tana zuwa ne da me da kasra a ƙarshe kaga wallahi haka ne ko zaka ce wallahu ba an ka ce wallahu ba kai rantsuwa ba sai wallahu da gaske da ba kai rantsuwa ba ba za ka zo ka ce dama duk wanda ya san larabci ba zai zo ya ce billahi ba ko duk wanda ya ce billahu in ma larabci ya ji wannan kuma sai kansa ya fara ciwo ya san wannan kwata-kwata bai san ma ka'idojin larabci ba ko tallahi to ka'ida dama duk abin da yake rantsuwa za a kasara ake sa masa a ƙarshe to shi sa nan sai na karanta shi da wal ka'bati yana rantsuwa da ɗakin Ka'aba Mal Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yaji wannan mutum yana wannan rantsuwa fa kala sai yace da shi la tahlif bi ghairi Allah yace bawan Allah kada ka kara rantsuwa da wani Allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace saboda ni naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa man halafa bi ghairi Allah wanda duk yayi rantsuwa da wani Allah fa qad kafara aw ashraka ko hakika ya kafarta ko yayi shirka wanda duk yayi rantsuwa da wani Allah yayi rantsuwa ba da Allah ba to wannan mai rantsuwar ya kafarta ko yayi shirka inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi sai ya kuwa ba a rantsuwa da komai sai Allah babu laifi ka rantsa da siffa daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk abinda ba wannan ba ba a rantsuwa da shi duk girman abu duk matsayinsa duk martabarsa ba a rantsuwa da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana amma babu laifi ka rantsuwa da Allah subhanahu wataala ko siffofin Allah madaukakin sarki kamar ka rantsa da alqur'ani alabai suka ce babu laifi zaka iya rantsuwa da alqur'ani saboda alqur'ani siffar Allah ne aiko saboda maganar Allah ne maganar Allah kuma siffar Allah ne aiko babu laifi ka ce ka rantsa da alqur'ani hannan babu laifi dan haka in siffa Allah ce subhanahu wataala babu laifi ci karin tsaye da shi amma duk abinda ba wannan ba haramun ne mutum ya rantsuwa da shi wannan hadisi rawahu Tirmidhi wa hasanahu Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim Imam Tirmidhi ya fitar da shi malam Ibn Hibban ya inganta shi malam Hakim ma ya inganta shi wa qala Imam al Hakim an-Naisaburi ya fada yace sahihun ala shartihima wannan hadisi ya inganta ne akan sharadin Bukhari da Muslim haka ne kuma hadisin Malam Albani shi ma ya waqafa ya wafaka masa ya dace da abinda malam hakim ya faɗa ya kuma yarda da shi. Kala Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah ya cigaba da cewa wa fassara ba'dul ulama'i qawluhu, wasu daga cikin malamai sun fassara maganar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da yace kafara aw ashraka, wanda ya rantsuwa da wani Allah ya kafirta ko yayi shirka, sai suka fassara kalmar kafircin da kalmar shirka da cewa ala taglidi kama ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, suka ce wannan an yi amfani da lafazin kafirci ko shirka ne ala taglidi akan kausasawa, dan a kausasa harshe mutun ya ji kalmar ta fito da karfinta da zafinta kai tsaye da an ce ya kafirta yayi shirka. Duk musulmi, duk musulmi a duniya babban abin da ya bijin tsoro mafi girma a cikin ya fita daga addininsa. In dai musulmi ne akwai abin da yake mafi girma sama da wannan? Komai mai sauki ne in dai addinin musuluncin kai yana nan lami lafiya. Komai ne ne insha Allah ta'ala, in dai majini bi kai Allah ya da ka istighfari kuma Allah zai karɓi istighfarin ka, ko idan ma wani abu ne ka rasa na duniya Allah madaukakin sarki zai iya baka, zai iya dawo maka da shi, amma ka rasa imani fa mafi munin musifa ga dan adam kenan. To shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amfani da lafazin al-kufru, dan mutun ya ji lafazin ya shiga da karfin sa, ya daki zuciyarsa da karfi dan ya gane lalle wannan aikin ba shi da kyau, ba daidai bane ya daina shiga ba zai kare irin sa ba. Malai ce kamar yadda an rawaito daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala, Annabi yace ar-riya'u shirkun, riya shirka ce, riya shirka ce, kamar yadda hadisi ya tabbata ingantacce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna cewa karamar shirka ita ce me riya, ko Annabi yace mafi tsoron abin da nafi ji muku tsoron sa shine ash-shirkul asghar, karamar shirka. Sabai suka ce ya Rasulullah mece ce karamar shirka, Annabi ya ce ita ce riya. Amin amin, ita ce riya, mutum yayi abin da ake yinsa dan neman yarda Allah, ya dan neman yardan mutane, aiki ne dan Allah ake yinsa, so kake kai kayi dan Allah ka samu lada, amma sai ka je ka rinka yi dan mutane su yabe ka, dan ka burge mutane, dan mutane su ce ka iya. To wannan shirka ce yan uwa, duk wani laifi da ka zana ce masa al-kabira babban laifi, to karamar shirka ta fi shi girma. Duk girman laifi in dai ba babbar shirka ba ce, to karamar shirka ta fi shi girma, tana sama da shi. To da riya da irin wannan rantsuwa da muke bayani a kansu, dukkaninsu karamar shirka ce, girmansu bai kai mutum ya fita daga addinin musulunci gaba ɗaya ba. Malai ta gaba da cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa, yace man halafa fa qala fi halfihi, wanda duk yayi rantsuwa ya faɗa a cikin rantsuwar ta sai yace wallata wal uzza, yana rantsuwa da lata da uzza, wanda rantsuwa ce sananniya kuma shahararriya a wajen su a lokacin jahiliya, domin lata da uzza suna ɗaya daga cikin mafiya girman shahararrun gumakansu, mafiya girman gumakansu kuma da daddu wanda suke bautatawa. To shi yasa ɗaya daga cikin rantsuwar da Balarabe zai maka a wancan lokaci, nuna maka lalle fa da gaske yake babu wasa a cikin lamarinsa, sai ya ce maka wallata wal uzza, yana rantsuwa da lata da uzza, to ka san tabbas da gaske yake, kamar kai ne zaka ce billahi lillahi, kaga duk mai hankali in ya ji ka faɗi wannan zai ce kai wannan ba da wasa yake ba, mutum mai hankali kamar ne wannan rantsuwa ba da wasa yake. To haka ne, to Annabi ya ce duk wanda ya irin wannan rantsuwar bayan addinin musulunci ya shigo ya musulunta, ya san kuma an hana rantsuwa da lata da uzza, sai yayi fal yaqul, sai sauri ya ce la ilaha illallah, sai kalmar shahada kaga ya jaddada kenan ko yawa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Sai malai yace wa qad kana fi sahabati man huwa hadithu ahadin bil halfi biha qabla islamihi, daga cikin sahabbai akwai wanda ake samu yana bai dade da shiga addinin musulunci ba, shi yasa wannan rantsuwa ta lata da uzza ta zamto masa kamar abin da ya saba da yinta, bai sani bai ankara ba, kawai sai ya ce wallahi wal uzza, kun ga akwai kuskure ne
bayana sa ne ya fada ba to irin wannan idan ya fada faruba ma sabaqa lisanuhu ila alhalif biha wannan lokacin sai ka samu harshen sa ya rigaye shi yayi sibil da baka yayi rantsuwa da lata da uzza din fa amarahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ayu badira bi qawlihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce shi da ya gaggawan fadin yace la ilaha illa allah ya kalmar shahada liyukaffira bidhalika ma sabaqa ila lisanihi domin ya kokarin kankare abinda harshen sa ya rigaya ya fada na kuskuren rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala idan yace la ilaha illa allah sai kasance kamar kafara ce na wannan rantsuwa da yayi da lata da uzza kenan malaci wa billahi tawfiq da ce ga Allah subhanahu wataala yake ma'ana babin da malam ya kulla yayi bayani game da rantsuwa ya take anan wajen zai kuma shiga sabon babi Allah madaukakin sarki ya samu dace malaci ce wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to bismillah na'am Bukhari da Muslim ba gaskiya ne abin da yake tambaya shine yace man kawo hadisi na Imam al-Hakim inganta shi sai kuma sahihun ala shartihima ingantacce ne akan sharadin Bukhari da Muslim to sai yake tambaya shin hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi ko kuma anan yake to abinda ake ciki shine Imam al-Bukhari da Muslim a takaice Imam al-Bukhari da Muslim kowa rubuta littafi ya sama suna sahih ma'ana babu hadisin da zai sa a cikin wannan littafin na sai wannan littafin sai hadisin da ya inganta duk wani shar'i da ake bi na inganci sai hadisin ya cika shi kafin ya shiga cikin littafin Bukhari ko Muslim amma Imam al-Bukhari ya fi sa sharɗai masu tsauri sama da Imam Muslim ya dan sassauta kadan tare da cewa shi ma shar'an nasa dukkanin su karɓaɓɓu ne a wajen malami to akwai hadisan da Imam al-Bukhari da Imam Muslim ba su sa a cikin waɗannan ingantattun littattafan su ba kuma shar'in da suka sa na karɓa hadisan kuma sun cika shi an fahimta ai hadisin ya kamata a ce na cikin Bukhari da Muslim amma Bukhari bai sa shi ba Muslim bai sa shi ba shar'in Bukhari da shar'in Muslim ya cika akan hadisi to shine sai Imam al-Hakim ya rubuta littafi ya sa masa al-mustadrak ala sahihain zai istidraki abincin da Bukhari da Muslim suka bari shi kuma zai dauko siya sai ya sa su daban ina fata an gane duk hadisin da ya kamata a ce Bukhari da Muslim sun sa su ba su sa su ba shi kuma sai ya dauko sai ya sa su a cikin mustadrak to shine sai ya sa masa suna al-mustadrak ala sahihain ma'ana Bukhari da Muslim ba sa shi ba amma hadisan suna kan sharadin Bukhari da Muslim shine abin da ake nufi Allah ya samu dace الكبيرة السادسة والعشرون ينزام الشيخ كبيرة تأشرين لشدة كبيرة تأشرين لشدة إتتي الظلم زالنت الله تريم من زالنت أقوي أي شمبتة دا مالا أثيمين الله يمسر هام أي شمبتة تيمي كو ذات تيمة كامان وجن مكارن تأبند كتكم باب مفهم تشي سوسي زامت أنكارن تاتا كودا أغرقو جني مسلل تافي يسي يكالوان لسكي دلتافي إرن نواء za su iya kalon da ba su da irin nawa ba su ga rubutun ba mala yace ilam ka sani ya kai mai sauraro ko mai karatu anna zulma shi zalunci abinda ake nufi da shi ma'anarsa huwa naqsu shine tawaya asali zalunci a larabci abinda ake nufi da shi shine tawaya in aka ce zalamta shay'an ka tauye wani abu kenan baka bashi abin da ya dace da shi ba kenan sai malam Uthaymeen ya kawo mana hujja da ayar alqur'ani yace qala Allahu ta'ala je ka duba fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul kafir da yace kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari akan waɗannan mutane guda biyu da suke muhawara tsakanin su dai Allah madaukakin sarki ya bashi gonaki guda biyu ko haike wa dan uwansa mai gori shi Allah madaukakin sarki bai bashi komai ba to waɗannan gonaki da Allah ya ba ɗayan shine Allah yake kamanta mana gonakin yadda yayi su masu kyau masu fitar da duk abin da aka shuka a cikin su masu bayar da ƴaƴan itatuwa riɗi har guda biyu sai Allah ya ce kiltal jannatayn waɗannan gonaki guda biyu atat ukulaha suna bada duk abin da aka shuka a cikin su na ci duk abin da aka shuka na ci to suna ba da shi yadda ya kamata ba ta tauye komai shine walam tadlim minhu shay'a ba ta tauye komai daga cikin abin da aka shuka kaga az-zulmu anan bi ma'ana an-naqs an gane ma'ana nufin walam tadlim minhu shay'a gona ba ta zalunta komai ba dama gona ta za ta zalunta wani abu walam tadlim ma'ana ta ce ta larabci ma'ana ta ce lughatan ma'ana gonakin lam tadlim minhu shay'a ba sa tauye komai daga cikin abin da aka shuka daga ciki to wannan shine ma'anar zalunci a larabci wasu daga cikin malamai kuma suka ce abin da ake nufi da zalunci shine wab'u shay'i fi ghairi muhalli a dora abu ba gurbin da ya dace da shi ba duk abin da aka dora shi a inda bai dace da shi ba an yi zalunci yanzu ka dauki bauta ka dora ta ga wani Allah wannan ka dora ba inda ya dace da shi to kai zalunci shi sa aka kirawo shirka da babban me babban zalunci inna shirka la zulmun azim Allah madaukakin sarki shi ya halicce ka daga babu ya raya ka yake kuma kula da kai yake baka iska da ruwa da duk abin da kake bukata na rayuwa komai da kake bukata sai da Allah ya tanade shi sannan sai ya halicce ka haka ba Allah ya wa dan adam duk abin da ka sani kana bukata na bishiyu da ruwa da duwatsu sai da Allah ya fara halittar su sannan sai aka sako da annabi Adam gidan duniya duk abin da yake bukata akwai shi a duniya yanzu kuma Allah da ya maka wannan lokacin da aka tashi kuma bauta sai ka dauki wannan bauta kuma sai ka ba waninsa wani zalunci ya fi wannan babu to shi sa kaga mafi girman zalunci shine ka dauki haƙin Allah sai ka ba wani saboda ka dora bauta ba inda ta dace ba to haka nan duk zalunci da za a yi da ke tsakanin dan adam da dan adam za ka ga ajiye abu ne ba mahallinsa ba to wasu malaman suka ce wani shine ma'anar zalunci malam usman ya ce ya'ani abinda wannan ayat take nufi shine lam tanqus minhu shay'a ita wannan gonar bata tauye komai daga cikin abin da aka shuka a cikinta ba ta ba da komai yadda ya kamata wan naqsu shi ko tawaya imma ay yakuna bit tajarrui ala ma la yajuzu lil insan ko dai ya kasance a bitajarrui ala ma la yajuzu lil insan ta hanyar samun karfin hali wajen yi wa dan adam abin da bai halatta ba ko dan adam yayi abin da bai halatta ba wa imma bitafriqi fi ma yajibu alaihi ko kuma yayi sakati cikin abin da yake ya wajaba a kansa ko ya zakke wa abin da bai halatta masa ba wannan yayi zalunci ko yayi sakati cikin abin da aka ce yayi wannan shi ma yayi zalunci malai yace wa bidhalika yaduru adh-dhulmu ala hadhain al-amrayn to da waɗannan abubuwa ne guda biyu kalmar zalunci take kaiwa ta komo ta komo ko dai ka gaza ko ka wuce wannan shine zalunci idan ka hana mutum haƙƙinsa ka gaza kenan ka zalunce shi idan ka istitsala akan haƙƙin mutum shi ma ka zalunce shi ka wuce gona da iyaka nan kuma ka gaza malaiti amma tarku wajibin wa imma fi'lu muharram ko dai ya kasance tarku wajibin barin abin da yake na wajibi ne wa imma fi'lu muharram ko kuma ya kasance aikata abin da yake na haramun ko dai a ce ayi abu kaza ka ki kai zalunci ko a ce kada ayi abu kaza ka aikata shi kai zalunci waɗannan abubuwan aikata haramun yana kaiwa ya komo a kansu sai ma laiti wa zulmu nau'ani shi zalunci kashi biyu ne zulmun ya ta'allaqu bi huquqillahi azza wa jalla zalunci da ke da alaka yake rataya da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa zulmun ya ta'allaqu bi huquqil ibad da kuma zalunci da ke rataya da haƙƙin bayin Allah na farko ya fi girman sha'ani وأعظمها المتعلق بحقوق الله عز وجل والإشراك به قالت ما في جرما daga cikin wadannan guda biyun shine wanda yake rataya yake da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wataala shine mutun ya shirka da Allah madaukakin sarki fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu dhanbin a'zam saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an tambaye shi wanne zunubi ne yafi kowanne zunubi girma فقال سي النبي يتي أن تجعل لله ندا zanabin da yafi kowanne zanubi shine ka sanyawa Allah madaukakin sarki kini, ka sanya masa kishiya, wa huwa khalaqaka alhali shi halice ka. Abinda na gama na baku misali yanzu kenan, Allah ya halice ka da ka tashi bauta kuma sai ka bautawa wani sa. Wa ilayhi adh-dhulmu fil kaba'ir, daga nan kuma sai zaluncin da ke bin wannan shine zakkewa manya-manyan zanubai. Thumma adh-dhulmu fis sagha'ir, sannan zalunci a cikin kananan zanubai, ma'ana shi kansa zaluncin mataki-mataki ne, wanda yafi kowanne shine mutun ya babbar shirka, ya kafircewa Allah madaukakin sarki. Sai wanda yake binsa shine karamar shirka, sai wanda yake binsa shine bid'o'i, sai wanda yake binsa shine al-kaba'ir manya-manyan zanubai, sannan sai as-sagha'ir kananan zanubai. Haka suke, ma'ana wanda yake da alaka da haƙin Allah madaukakin sarki kenan. Sai zalunci na biyu shine zaluncin da ke da alaka da haƙin mutane sashin su akan sashi, wani ya zalunci sashi, wani ya zalunci wani. Malaita amma fi huquqil adami, amma abin da ya shafi haƙin dan adam. Fa zulm yaduru ala salafati ashiya, bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil wada, zalunci da ke da alaka da ni da kai da mutane gaba daya, za ku ga dukkanin su suna kaiwa da komowa ne akan wasu abubuwa guda biyu, guda uku. Abubuwan nan kuma dukkanin su annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya bayyana mana su a cikin hudubar da yayi katafariyar bakan damiyar hudubar sa da ya ta bankwana a lokacin da ya hajjin bankwana. Ga su kamar haka, faqala yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shaharikum hadha fi yawmikum hadha. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika jinan nakinku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku, sashi ya taba ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku na sashi. Yan uwa, waɗannan abubuwa guda uku duk yadda za a kai a komo, zaka ga idan wani zai zalunci wani baya wuce ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku. Ko dai zalunce shi a jininsa, ko ya zalunce shi a dukiyarsa, ko ya zalunce shi a mutuncinsa. Idan akwai wani ina jira a kawo. Nam? Tambaya ce, maybe akwai abin da aka manta. Idan akwai wanda zaluncin da ɗan wani zai yi wani mutum zai yi wa mutum wanda bai shiga cikin abin nan guda uku ba, wani zai iya kawo mana. Babu shi. Duk wanda zai zalunce wani za ka ɗaya ne daga cikin abubuwan nan guda uku. Sai mala ya ce adh-dhulmu fi nafsi hiya adh-dhulmu fi dima', zalunci a rai ka zalunci mutum a ransa shine ka zalunce shi a jininsa. Yakunu bi ayyata adda al-insanu ala haqqi ghayrihi, shine mutum ya ƙetare iyaka akan haƙƙin waninsa. Bi safki dima'i aw al-juruhi aw ma ashbaha dhalika, shine mutum ka sa makami ka kashe mutum ko ka ji masa ciwo, wannan duk ya shiga cikin ƙetare iyaka zalunci akan abin da ya shafi jinin mutum. Adh-dhulmu fil amwali, shi ko zalunci a cikin dukiya. Bi ayyata adda al-insanu wa yadhlima ghayrahu fil amwali, shine mutum ya ƙetare iyaka game da dan uwansa ta hanyar cin wani abu ko karɓar wani abu na dukiyarsa. Imma bi adami badli alwajibi, ko dai yaki ba da wani abin da yake na wajibi akan sanasa. Wani ne yake da haƙƙi akan ka na wajibi, yanzu misali mutum yana da ƴaƴa da mata, haƙƙinsa ne shi ya ciyar da su, ya tufatar da su, ya ba su magani idan ba su da lafiya, ya kai su makaranta, biya musu kuɗin makaranta. Sai mahaifi ya ƙi wannan akan matansa da ƴaƴansa, wannan abin da ya sunansa zalunci. Zalunci sunansa, wajibi ne akan sa ya ƙi bayarwa, wannan ya shiga ciki. Malai ce wa imma bi itiyani muharram, haka ne, wa imma bi itiyani muharram, ko kuma mutum ya zakke wa abin da yake na haramun akan abin da yake dukiyar wani, mutum ya zakke mata. Wa imma bi ayyamtani amin wajibin alaihi, ko mutum ya hana abin da yake na wajibi akan sa, mutum haƙƙin mutane ya shiga hannunka, ta hannunka zai fita zuwa gare su, sai ka hana su, sai ka kirmisi shi ko ka dau wani kaso ka danna wani kaso, duk zalunci ne wannan. Kuma wannan kasan da mutum ya danne ran tashin alƙiyama wallahi sai ya yi aman su, ko kwandala ce tai ragowa ya dauka ya cinye ba haƙinsa ba, wallahi ran tashin alƙiyama sai ya biya. Idan ba waɗannan mutane suka ce sun yafe maka ba, ka kaddara naira 5,000 ne aka ce gashi ka ba ka raba mutane a 4 ko mutane 5 ko mutane 6, sai ka ba su kowa naira 100 ko 450 ko wani makamancin haka, sai naira 50 tai raguwa, sai ka ce bari na ta aljihu. Idan ba su ne suka baka ba, ba da lamunin su bane, wallahi naira 50 din sai ta hana ka shiga aljanna. Dan dole ne sai an iba daga cikin sallolinka da ayyukan alkhairinka an biya su. Wannan zalunci ne, Allah ya raba mu da zalunci. Wa imma bi ay yaf'ala shay'an muharraman fi mali ghairihi, ko kuma ya aikata wani abin da yake na haramun a dukiyar wani sa, eh kamar kwace kenan, mutun ya tare wani da karfin tsaya ya kwace masa dukiya, ko ya kwace masa wani abin amfanin sa, ko ya masa sata ko fashi da makami, kaga wannan dukiyar wani sa ne, ko kuma wanda za a bashi amana ta dukiyar mutane shi ma ya haukanta, shi ma ya shiga cikin wannan. Misali mutum ma'aikaci ne a wani office, an bashi amanar dukiyar wannan office din tana kaiwa ta komawa ne a hannunsa, saboda kawai sai yake gyara kansa da iyalinsa ya raba da sauran mutane. Ko shugabanni da ake dora musu alhakin kula da amanar dukiyoyin mutane, yanzu dukiyar 'yan Najeriya duka ta 'yan Najeriya ce, duk arzikin da ake samu ta hanyar man fetur da ta hanyar haraji da ta hanyar kaza, duk wani abin da ake samu ta mutse gaba daya. Yadda shugaban kasa yake da kaso, ni ma haka nake da kaso, kai ma kake da kaso, babu wanda ya fifita ya bashi. To amma kun san babu yadda zai a ce mutum miliyan 200 kowa ya fito ya kula da wannan abin, ba za ta yi ba, sai aka ce wasu daga cikin mu su zo su kula da dukiyar don kowa ya samu rabansa, shi ne fa aikin su ba, wallahi kakka raba ɗaya biyu, wannan shi ne aikin su, da mu da su duk ɗaya ne. Shi yasa kaga yanzu kundin tsarin mulkin Najeriya constitution ya bawa kowanne ɗan ƙasa dama ya fito takara, inda yana da wasu qualification da aka zayyana, ba haka bane? Akwai wanda aka togace aka ce banda wannan, inda ka ɗan Najeriya ne? Babu, saboda muna da equal right ne gaba ɗaya, duk komai namu ɗaya ne. To sai aka ce a samu wanda zai shugabanci ƙasar, a samu wanda za su rinka taimaka masa, a samu 'yan kaza, waɗannan an zaɓo su ne domin su tsaya akan dukiyar don kan abin ya zama hayaniya. Abin da ya dace a nan ayi, ku je ku ga mulkin Sayyidina Umar, mulkin Sayyidina Abubakar, mulkin Sayyidina Uthman, ku ga yadda ake da dukiyar talakawa. Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda, mutum ne mai jiki mai teɓa. Idan Sayyidina Umar yana tafiya kana ganin yanayin kaɗawar jikin, saboda mutum ne mai jiki. Amma da ya karɓi mulki sai da ya rame ya zaize kusan kashi 2-3 babu na jikin Sayyidina Umar. Wannan shine yadda ya da dukiyar talakawa, ba yana raman me ya karɓa ya zama mai ƙiba ba, an gane ai? Ba yana raman me ya karɓa, a'a, yana mai ƙiba ya karɓa ya zama raman me, haka ake so shugabannin su rinka zama. Amma mutum ya karɓi mulki cikin sati 2 naman wuyansa ya haɗe da abin da ka faɗa sa, saboda Allah mutum an bashi amanar mu, wanda dukiyar mu ce aka ce ai mana aiki da ita, ai mana makaranta, ai mana asibiti, ai mana titina, kowa ya ji daɗi a rayuwa, ka zaɓe shi ka tura shi a majalisar ɗan majalisa na tarayya ko senate ko abin da ya kama da haka, cikin shekara ɗaya duk gidan da aka ɗaga unguwa ku siyasi, ba haka bane? Wannan ita ce amana? Wannan mafi girman zalunci kenan. Shi yasa wallahi ƴan uwani, ina gani yanzu mafi saukin tikitin jahannama da mutum zai siya ya yi mulkin siyasa a Najeriya. Mafi saukin tikiti na wutar jahannama wanwe, ba a tsaye. Allah ka je kawo mulkin Najeriya. Abin da sai na faɗa ka shine, saboda duk wanda yake da haƙƙi a kanka, sai Allah maɗaukin sarki maka yi sabi, sai masa yi sabi a kanka. yanzu barin baku misali dauki tiyama na local government kadai da tarauni ko na kumbotsa sanda nan kumbotsa ne iya na kumbotsa kawai adadin mutane ne a kumbotso duk wani dan kumbotsa dan asalin kumbotsa local government yana da haƙƙi akan tiyama sai dan Allah ka ga mun yadda za a yi sauki wannan haƙƙin dake kansa ka ga mun sayyidina Umar yana cewa dabba idan tayi tintibe a gari kaza ba a Madina ba yana tsoro Allah ya tume shi akan dabba tayi tintibe mu kifawa muke da baki ma mun fadi ba haka bane wannan mafi girman zalunci ne a baka ajiyar dukiyar mu kamar ita taka ka san mana ba ka ki ka san mana sifa san mana ba san isa san mana yan uwa ku je kasashen da suka ci gaba a duniya duka da wahala ka samu kasar da za a ce kwata-kwata ba a tamfara da dukiyar al'umma ana yi da yawa daga ciki sun hatta kasashen Laraba da zaga duk abin da suke bukata ka je ya gani suna iya abin da suke irin nasu ciwa-ciwa ta bangaren su amma mai dan kasa ne mai rasa babu abincin da sarkin Saudiya zai ci zaka iya zama kace ba su da matsalar gida ba su da matsalar abin hawa ba su da matsalar kaza ba su da duk inda ka je kai yawo a cikin AC kake a cikin mota a cikin kaza duk talautin ka zaka ci abinci da naman kaza zaka sha laban zaka kai ƴaƴanka makaranta mai sauki ci karatu kowace irin makaranta da ko dan kowane shugaba yake zaka makaranta kai karatu zaka sa real uku sai abin da kake so to yanzu dan Allah idan shugaban Najeriya suka mana irin wannan ina ruwan mu da su tsakani da Allah ba su je su tsata su ba sai su tin abin da zasu tin abin da zasu ai duk wannan abin da kaga talakawa suna tai za ai kaza wallahi wahala ce take wahala amma duk duniya akwai talakan da ke talakan Najeriya hakuri ne babu talaka ne a cuce shi a danne shi a makure shi sai je ya ce ba matsala akwai Allah a ƙara sa kafa a ƙara danna kansa ƙasa ta ƙara shiga ciki ya je ya ce ba matsala za mu hada a lahira to tunda kaga wannan mutum za mu hada a lahira ya fara tasowa ya fara daukansa ya ce wallahi sai dai a mutu kai ka san akwai matsala shi yasa nake tsoron duk lokacin da talakawan Najeriya su yunkuro su fito wallahi ba za a iya control din su wallahi na yi rantsuwa ba za a iya control din su sai dai in duk ƴan mutanen ƙasar za a kashe to shi yasa gaskiya tsakani da Allah dole ne a tsaya ƙara tani a Najeriya eh ƙasa ce da duk wani arziki da Allah madaukakin sarki yake wa ƙasa ya mana ita babu abin da ba mu da shi amma abu ɗaya muka rasa shugabanci shine kawai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gyara mana Allah ya kawo mana mali to imma bi ayyaf ala shay'an muharraman fi mali ghayrihi wa amma adh-dhulmu fil a'rab amma zalimti askin mutunci fa yashtamilu li'tida ala al-ghayri biz-zina wal-liwaq wal-qadhf wa ma ashba dhalik ya kunshi mutun ya ketare iyaka a cikin haƙin wani sa ta hanyar yin zina ko luwadi ko qadhfi da abin da ya kama da haka me yake nufi da wannan shine mutun yayi zina da ƴar wani duk wanda kai zina da ƴar idan mutun yayi zina da ƴar wani to ya ciwa wani mutunci ne ba haka bane dan lallai wannan yarinyar ƴar wani ce kuma babu wani ce a nan gaba idan ba babu wani ce a yanzu ba haka nan idan ya luwadi da dan wani shi ma dan wani ne ya keta mutuncin wani bayan wannan din da ya keta mutuncinsa to haka wannan duk zubar da mutunci ne duk cin mutuncin wani ne haka nan kai mutun kazafi mutun bai ji ba bai gani ba ka dauki maganar da bai ji ba bai yi ta ba ka jingina masa ita wannan haramun ne na ɗaya daga cikin manyan haramun ko ka ci naman mutum kai gulmarsa baya na kai zancensa wannan ka taɓa mutuncinsa ko ka je ka hada fada tsakanin duk wannan abubuwan da suke da alaka da irin waɗannan abubuwa duk sun shafi mutunci to dole ne su ma sai a guje su bale ta kullu zulmi anwa'i muharramun kowanne irin zalunci da dukkanin nau'insa haramun ne walai yajid adh-dhalimu man yansuruhu amama Allah ta'ala lalle az-zalimi ba zai samu wanda zai taimake shi ba a gaban Allah madaukakin sarki idan Allah ya tashi kiyamarsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace mali adh-dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta lalle fa az-zalimai ranar tashin al-kiyama ba su da hamim wani masoyi wani badadi wala shafi'in ba su da wani mai ceto yutsa da za a yi masa biyayya a bashi ce a ba su ceton sa ran tashin alkiyama ba shi da shi in dai mutum azzalimi ne yaje da wannan suna gaban Allah madaukakin sarki wallahi babu wanda yake kwace shi inji Allah subhanahu wataala ba wani wanda yake cece shi ba wani masoyi da ya isa yaje a bashi shi babu ai annahu yawmal qiyama ai ya kasance ran tashin alkiyama la yajidu azzalimu jami'an ay hamiman aw sadiqan yunjihi min adhabillah ba zai samu wani masoyi ba ba zai samu wani aboki ba wanda zai tsamar da shi daga azabar Allah madaukakin sarki wala yajidu shafi'an haka nan ba zai samu mai ceto ba yashfa'u lahu da zai cece shi fayuta kuma a bashi ceton nasa ay masa bayyana a bashi ceton nasa li'annahu mambudun bi zulmihi wa ghashmihi wa adawatihi saboda shi abun watsarwa ne abun jefarwa ne da zaluncin sa da wuce gona da iyakarsa da yiwa mutane karfa-karfarsa qala ta'ala Allah madaukakin sarki cewa mali zalimina min ansar lalle azzalimai ba su da mataimaki Allah madaukakin sarki raba mu da zalunci daga dukkan abin da zai kai mu zuwa ga zalunci zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu shiga cikin babin kai tsaye mu ji abin da malam ya tattauna abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah.